نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوا أولا مسلا تشمي البركة مسلا تشمي اللقاء أن تشكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي نرى نر الخميس يوشاه لقوة رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1433 wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsira alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsira suratul nahl, gabanin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama da ikon Allah, ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tambayoyinsa guda uku. Na farko ya ce menene hukuncin jan casbi a musulunci, sannan na biyu menene hukuncin rike sanda a gurin liman yayin hudubar sallar juma'a. Yayin hudubar sallar juma'a da ita, shin bid'a ce ko kuma sunna ce? Sannan tambayarsa ta uku, sannan kuma malam da akwai wani lokaci da aka takaita kawai aka takaita wa mai azumi na yin sahur. Waɗannan su ne tambayoyinsa guda uku. Tambayar farko, al-aslu wato asali ga duk wanda zai yi tasbihi, asali shine yayi amfani da yatsunsa. Wannan shine asali, wato shine ka'ida da za a fara laluba, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake faɗa wa mata kenan a lokacin da yake musu umarni da tasbihi, yake cewa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun. Kuyi tasbihin da yan yatsunku, domin su ne waɗanda za a tambaya, sannan su ne za su yi firici, za a ba su damar firici ranar gobe kiyama. Wato dan su yi wa mai yin tasbihin salda wato shaida. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqidu tasbiha biyadihi tarwa biyaminihi. Naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin tasbihi da hannunsa, wato wayar da hannunsa na dama, wato yana lissafawa da hannunsa. Haka Abdullahi dan Amr yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi. Hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad. Wannan shine al-aslu. To shin zai yi ayi amfani da wani abin lissafi idan har mutum ba zai iya yi da yatsunsa ba? Wato zai iya lissafawa da tsakon kwani misali, ko kuma da ƴaƴan carbi wanda muka sani ana amfani da shi, ko kuma dai wani abu na lissafi kamar irin wanda ake da shi na zamani din nan, ban san sunan shi ba, wanda ake lissafin da shi. Duk dai hukuncin ɗaya ne, shin zai iya yin da shi ko kuma zai iya ba? Ibnu Taymiyya a cikin littafinsa Al-Fatawa, a cikin littafin fatawa mujalladi na 22 shafi na 506, an yi masa tambaya game da wannan. To shine ya kawo ansa kamar haka, yake cewa wa aqdu tasbihi bil asabi'i sunna. Wato sunna shine lissafa tasbihi da yan yatsun hannu, yace wannan sunna ce. Kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sabbihna wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustanqadhat, kuyi tasbihi kuyi kuma da yan yatsunku, wadannan sune za a tambaya kuma su za a bawa dama filicira da gobe kiyama. Sai yace wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwu zalika fa hasanu, yace amma lissafawa wato a rika lissafawa da ƴaƴan kwallon dabino ko da tsakon kwani, yace wannan ma yana da kyau. Wa kana min as-sahabati man yaf'alu dhalika, ta cikin sahabbai akwai wadanda suke haka. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina tusabbihu bil hasa wa aqarraha ala dhalika, ya ga ummul mu'minin yace Safiya ruwayar ko juwairiya tana yin tasbihi tana lissafawa da tsakunkuna kuma ya tabbatar da ita akan haka. Waruwi anna Abu Huraira ta kana yusabbihu bihi, kuma an ruwaito cewa Abu Huraira shi ma yana amfani da tsakon kwani. Sai ya ce wa amma tasbihu bima yaj'alu fi nizamin kal kharazi wa nahwihi, ya ce kuma amma jan tasbih wato tasbihi da abinda ake sawa a jera shi a jikin abin nan lilo shine tasbih da muka sani. Ya ce faminan nasi man karihahu, to daga cikin mutane wato malamai akwai wanda yake ganin makaruhi ne, ce wa minhum man lam yakrahahu, daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin ba makaruhi bane. Wa idha uhsinat fihi an-niyya fa hasanun ghayru makruh, sai ce amma idan mutun ya kyautata niyyarsa to yana da kyau ba makaruhi bane. Wa amma ittikhadhuhu min ghayri hajatin, yace amma waɗanda za su rike charbi ba tare da buƙatar haka ba, au izharihi linnasi, ko su rika nuna wa mutane wato suna bayyana wa mutane charbinsu don a ce su masu tasbihi ne, masu yawan tsarkake Allah ne da ambatansa, mislu ta'liqihi fil unuqi, kamar su rika sawa a wuya, wa ja'alihi kassiwari fil yadi, ko su nada shi a hannu kamar dan hannu da mata suke sawa, au nahu zalika, ko dai wani abu mai kama da haka. Yace fa hadha imma riwa'un linnas, yace to amma wannan ko dai ya zama riya, mutum yana yi ne dan a ce mai ibada ne, mai tasbihi ne, aw madhinnatul mura'ati wa mushabahatil mura'ina, ko kuma yayi kama zai iya kama da riya din da kuma kwaikwayon masu riya, ko da shi ba da riya yayi ba zai iya zama kwaikwayon masu riya. Min ghairi hajatin, ba tare da buƙatar sai yayi amfani da shi ba. Yace al-awwalu muharram, wanda zai yi dan riya wannan haramun ne, wasani aqallu ahwalihi al-karaha, wanda kuma zai yi ba dan riya ba amma kuma dai gashi nan yayi kama da masu riyar, yace to mafi karancin hukuncin sa shine karhanci, mafi karancin hukuncin sa shine karhanci. To wannan ita ce ansar da Ibn Taymiyyah ya bayar, ya ci gaba da maganar munin riya a ibada, munin riya ibada. Ya ambace hadisin ummul mu'minin, bai faɗi kowa ce ba, juwairiya ce ko Safiya, hadisin bai tabbata da batun tsakoyi ba, wato ruwaya da ta zo da batun tsakoyi ya ganta tana lissafa tsakoyi tana da rauni, saboda haka wannan mai rauni ne. Akwai ruwaya da aka yi daga Abu Huraira wato zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi marfu'i wanda shi ma bai inganta ba. Akwai ruwayoyi da yawa da aka yi daga wato sahabbai, wasu sun inganta wasu basu inganta ba, wasu ma daga cikin sahabbai suna karhanta wato lissafawa din, wato in dai ba zikiri wanda aka ce ayi kaza ba, kamar irin na bayan sallah da aka ce ayi wannan 33 wannan 33 wannan 33 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar, ko subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, aka ce ayi 33 33, in ba wannan ba sahabbai ba sa son wato wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Mas'ud, kamar almajirinsa Ibrahim an-Nakhai, suna ganin bai dace bawa ya ce sai ya lissafa ba, ya ga nawa yayi, kamar yana yi wa Allah wato keke da keke, ya ce to ga abinda nayi, kada a yi masa runto ne ko menene wallahu alam. Har ma lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ga wasu suna wannan lissafin, ya ce ku da ma laifuffukan ku karɓi lissafawa ba hasanat ba, daga za ka rika lissafa laifinka ba sai hasanat dinka, kana tsoron ne a zalunce ka? To suna karhanta mutum ya ce zai yi wani adadi ya lissafe adadin ya kayyade shi. To shi yasa za ka ga Ibn Mas'ud yana inkarin wannan sosai, wato yana musunta wannan. Saboda haka game da sha'anin tazbi kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, ya ce akwai daga cikin malamai waɗanda suka karhanta abin, akwai kuma wanda ba su karhanta ba, shi dai yana cikin wanda ba su karhanta ba, shi yana cikin, amma da sharaɗi, idan akwai buƙatar haka. Idan babu buƙata, kamar wanda zai riƙe shi kawai yana yawo, ya sa shi a wuya ko kuma yana ya sa shi a hannu ya naɗa shi kamar ɗan hannu, ya ce to wannan idan dare, idan a ce da shi mai zikiri mai ambaton Allah, to wannan ya yi babban laifi, domin riya tana daga cikin abubuwan da suke lalata ibada, tana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi asara. Ba wai asarar ibada kadai zai yi ba, a za a bi shi kuma da zunubi da laifi na yayin riya. Da a ce kawai zai yi asarar ibadan ne lalahu wala alaihi, a ce shi kenan ba kare bin damo, to da sauki. A'a, bayan ya yi asarar ladan ibadar kuma za a bi shi da laifin wanda ya yi riya. To wannan kaga ba karamin abu ba ne. Saboda haka ina ga ƙaulul wasat shi ne maganar Ibn Taymiyyah. Ba za a ce haramun ba ne ko mutum ya zama ɗan bid'a don kawai an gan shi da carbi, ko an shiga shagonsa an gan shi da carbi ko a gidansa. Wannan bai dace ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah, kuma wannan shine fatawar wasu da yawa daga cikin malamanmu na sunna, kamar irin su Sheikh Salih Ibn Taymiyyah, su ma suna da wannan fatawar cewa wasila ce, amma mutumin da ya amfani da ita don ya nuna shi mai ibada ne, to wannan shine matsalar. Kuma wannan shine abin da yake faruwa sautari din, sai kaga wasu ba wai dan ba za su iya yi da hannun bane, a'a kawai dai su ne nuna wa mutane cewa su masu tasbihi ne. To kaga wannan yana da hadari kwarai da gaske. Tambayar ta biyu da yake magana akan rike sanda ga limami lokacin huduba, wannan sunna ce ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Tariq ibn Shihab. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan dogara akan sandarsa ko kuma akan mashinsa yayin da zai huduba. Wannan yana daga cikin sunnoni, ba bid'a bace. Sai kuma gwargwadon ko yaushe ne aka takaitawa mai azumi ya yi sahur, abinda dai ake so shine ya jinkirta sahur, kamar yadda ya zo a hadisi cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr wa akhara as-suhur, mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar sun gaggauta buɗe baki sun kuma jinkirta sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahur amma karshen dare, tsakanin sahur dinsa da kiran sallah baya wuce daidai gwargwadon lokacin da makaranci zai karanta aya 50, wato kaddara baya wuce minti 15 zuwa 30 ko minti 15 zuwa 20, gwargwadon abin da yake zama tsakaninsa da kiran sallah kenan. Amma ba wai an ce dan mutum yayi sahur gabanin haka yayi laifi ba. In yana so ya wato kwatanta sunna sosai sai ya jinkirta shi, kada ya yi shi farkon dare, wato kai ya ce na ga 12 tayi ko karfe 1 tayi zan kwanta bara in yi sahur dina yanzu, sannan ya ci abinci ya kwanta. In yi haka ba za a ce bai yi sahur ba, amma kuma bai zo da sunnar da tafi ba, wacce ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akai, kuma ya ce mutane ba za su gushe suna samun alkhairi ba su matukar sun rike ta. Wannan shine dai abin da ya tabbata. Sai tambaya ta karshe wanda shi kuma yana son a gaya masa ingancin wannan hadisin Ibn Umar, ya ce hadisin Ibn Umar, hadisin Umar ne, Ibn Umar daga mahaifinsa ne, Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya mika ya daga hannunsa domin addu'a baya dawo da su har sai ya shafa fuskokinsa da su. Sai ya ce akhrajahu at-Tirmidhi wa lahu shawahid min wa lahu shawahid, wato wannan karin maganar Ibn Hajar ce, ya dauko ta cikin Bulughul Maram, da Ibn Hajar ya ce hadisin hasan ne, kuma hadisin hasan ne bi shawahidi. To wannan hadisin mai rauni ne, wannan hadisin yana da rauni a cikin salsalarsa akwai Hammad ibn Isa al-Juhani, hadisin bai inganta ba, duk hadisan da suka zo da suka faɗi cewa annabi ya yi addu'a ya shafi fuska wanda musu inganta ba. A hadisan duk da suka zo na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga wani lokaci a ce ya daga hannu amma babu magana ya shafi fuska, duk sahihai ne gaba ɗaya, ba za ka samu wannan ba. Saboda haka malamai sun yi magana akan hadisan wannan, yawancinsu ma masu rauni ne kwarai da gaske, wato rauninsu ya tsananta sosai. Saboda haka ba za su iya tashin junansu ba, ballantana har a kira wasu hasanu ligairihi a ka'idar ilimin hadisi. Wannan shi ne abin da ya danganci shi wannan hadisi da kake tambaya. Saboda haka hadisin bai inganta ba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. كما رأينا مكجي أبايا كافرين سنة جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قو سنة فلادا قندا أبندا أكبا والنبي صلى الله عليه وسلم نأى القرآن تشوى تاسوني ويني تاسوني ويمتا نمفركوني الله تعالى يروش ونما قناش. To bayan wannan kuma ga wata magana ita ma mara kyau mai muni da suke faɗa dangane da Ubangiji. Suna faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da yake umartar su da bautar Allah shi kadai da barin abubuwan da suke bauta ba Allah ba, da daina yin shishigi cikin lamarin Allah, su daina cewa abu kaza haram ne, abu kaza halal ne, ba tare da nassi daga Allah ba. Kar su haramta abin da Allah ya halatta, kamar yadda bai halatta su halatta abin da Allah ya haramta ba. Yana musu irin wannan wa'azi, su kuma gashi a rayuwarsu duk sun keta irin wannan dokoki, sun keta dokar bautar Allah shi kadai, sun zama suna bautar wasu abubuwa, suna cewa abubuwan na kusantar da su ga Allah, sannan sun keta dokar cewa Allah shi kadai ke iya haramta abu, ba wanda zai iya haramta shi in ba Allah ba. Wannan ma sun keta, sun haramta wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta musu. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalinsu, yana kiran su zuwa ga su bar waɗannan abubuwa da suke kai, sai suke ganin ba abin da za su yi bari su masa hujja da ƙaddara, su nuna musu cewa Allah ta'ala shi ya ƙaddara, shi ya rubuta wannan abu, shi ya nufe su da yi, ba yadda za su yi. Da Allah ta'ala ya so ba za su bauta ma wani ba shi ba, da Allah ta'ala ya so ba abin da za su haramta sai da izininsa. To tunda har suka bauta ma wani ba Allah ba, kuma Allah yana ganin su ya kyale su, kuma har suka haramta abin da Allah bai haramta ba, wato suka haramta wani abu ba da izinin Allah ba, kuma Allah yana ganin su ya kyale su, to alama ya yarda da abin da suke yi kenan, ya amince abin da suka yi daidai ne, kuma shi ne ya ba su wannan ikon, ya ba su wannan dama. Suka ce wa qala allazina ashraku, waɗanda suka yi shirka suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay, da Allah ya so, wato da Allah ya ga dama, ma abadna min dunihi min shay, da ba mu bauta ma wani abu ba ba shi ba, nahnu wala aba'una, mu ko iyayenmu, wala haramna min dunihi min shay'in, baye ba ku fahimci kenan, ashe abin nan da suka yi ba daidai bane, ku dawo ku yi daidai din. Inda a ce za su yi aiki da hankalinsu, ai da sai su yi hujja, waɗancan da suka gabace su, al'ummomin da suka gabace su, mutanen Samudawa da Adawa da mutanen annabi Lut da sauran al'ummomi da Allah ta'ala ya halaka su saboda sun yi masa tawaye, su Larabawa suna da labarin da yawa daga cikinsu, suna wucewa mata wuraren da Allah ta'ala ya halaka su ya murtsike su a gurin. Dan menene wannan bai zama musu izina ba, bai zama musu wa'azi ba, bai zama musu aya ba, su gane cewa ashe abin nan da muke yi ba daidai bane tun daga wasu sun yi Allah ya fushi da su da Allah yana san abin ba zai halaka waɗancan ba to sai ya zamana ba su yi aiki da wannan ba shine Allah ta'ala yake cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim haka waɗanda suka gabace su su ma suka yi fa'ala 'ala ar-rusul illa al-balaghul mubin akwai shin akwai wani abu da ya wajaba akan waɗanda suke manzanni in ba isarwa wa cike mabayyaniya ba wato babu wani abin da yake wajibi akan manzanni illa su isar su kuma bayyana abin da suka isar wannan ita ce wato hujja da kaddara da mushrikai suke yi ba su yadda sun yadda abin da suka yadda da shi shine Ubangiji ta'ala duk abin da bawaye kawai shi ya kaddara masa mai kyau ne ko mara kyau bawa shi ya kaddara masa mai kyau shi ya kaddara masa mara kyau saboda haka shi ba ya da nashi ba ya da katabus ba ya da yadda zai iya yi shi kamar ganye ne a inda iska take bugawa inda iska take kadawa kaga ganye sai inda ta kada shi in ta kada shi gabas gabas zai in ta kada shi yamma yamma zai in arewa arewa zai in kudu kudu zai ba shi da nashi zabin to su a gurin su haka Ubangiji yake mu'amalantar bayansa don haka lausha Allahu ma abadna min dunihi min shay da Allah ya ga dama babu wani abin da zamu bauta ba shi ba suka ce lausha arrahmanu ma abadnahu da Allah ya ga dama ba zan bauta mala'iku ba tunda har ya kare mu muka bauta ba abin da ya mana to ya yarda da abin da muke yi to wannan shine al-ihtijaju bil qadar mutun yayi hujja da kaddara sai ai ga abin da aka kaddara mun dan haka ba yadda zan yi ne sai dai ai hakuri wanda wannan wato sunna ce ko dabi'a ce ta mushrikai ba ta mutane waɗanda suke wanda suka san Allah ba duk mutumin da zai rika hujja da kaddara akan saban Allah ya manta da mashi'ar Ubangiji a shari'a ya manta da al'amru wan nahyu ya manta da cewa Allah ta'ala yayi umarnin ayi masa bauta ayi masa da'a ya kuma hana ayi masa a saba masa ya manta duk da wannan ya rufe ido ya rika hujja da kaddara to wannan ya kama tafarki irin da mushrikai haka suka kasance suna yi duk abinda za umarce su da shi na da'a ga Allah to sai su yi hujja da kaddara maimakon su yi wannan da'a su yi aiki da al'amru wan nahyu sai su watsar da wannan sai su watsar da mashi'a shari'a sai su koma suna hujja da mashi'a kauniya kadariya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama idan aka ce ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai kafirai waɗanda suka kafircewa Allah sai su ce wa mu'minai anu ta'imu man law yasha'u Allahu at'amahu ma ciyar da wanda Allah ya ga dama sai ciyar da shi wato tunda kaga ba su samu abinci ba ba su samu abin da su ci ba haka Allah yake so ya gan su na ruwan mu don haka ba za mu ciyar da su ba kaga maimakon su yi aiki da umarnin da aka ba su wanda ita ce mashi'ar Ubangiji diniya shari'a maimakon su yi aiki da ita sai suka da suna hujja da mashi'a kauniya kadariya wato akwai mashi'a da Ubangiji abinda yake so yake bukata daga wajenka ita ce ake kira irada diniya irada shari'a abinda Allah yake bukata daga wajenka wanda ya aiko da annabawa da manzanni su gaya maka ana so kai kaza ka bar kaza abu kaza daidai ne abu kaza laifi ne abu kaza da'a ne abu kaza ma'asiya ne abu kaza tauhidi ne abu kaza shirka ne su zo da littattafai su yi ma ɗan adam bayani cikakke ya fahimta fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to su zo da wannan shiriyar dan su yi bayanin ga yadda shiriyar take wannan ita ce iradar Ubangiji shari'a shine abinda Ubangiji yanne yake nema daga bayansa to akwai irada akwai mashi'a kuma kauniya kadariya abinda yake riga ya hukunta ya ga damar faruwarsa wanda ita kuma wannan tana nuna cikakken iko na Ubangiji da gawurtaccen mulkinsa ta yadda bawa ba zai iya yin wani abu a ƙarƙashin mulkin Ubangiji ba kuma komai a ƙarƙashin mulkin Ubangijin yake sai da ganin daman Ubangiji ba zai yi shi wato wajen mashi'a ta Ubangiji ba amma wannan ba yana nuna cewa Allah bai bawa dan adam wata kudura ba wata dama ta ya zaɓi abin da yake ganin shi ne daidai domin Allah ba azzalimin kowa bane, da yayi mu sai da ya nuna mana ga yanda zamu bi, ga abinda zamu yi daidai, ga wanda muka yi ba daidai bane, ga hanyar zuwa aljanna, ga hanyar zuwa wuta, duk sai da yayi wannan bayani. Babu abinda bai yi bayanin sa ba. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain, muka shiryar da shi tafarki, imma shakiran wa imma kafura, wato muka nuna masa hanya, ko dai ya bi hanyar da zai zama mai godiya ga Allah, ko ya bi hanyar da zai zama mai butulci. Wa hadainahu najdain, muka nuna masa hanyoyi guda biyu, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama kuma ya kafirci. Kaga duk wannan yana nuna Allah ta'ala ya ba wa dan adam wata dama, abinda shi kuma ya zaba, to shi kuma Ubangiji shine zai hore masa yiwuwar abin, ba zai yi wa yawa kansa ba. Bayan ya zaba abin, Ubangiji shi zai hore masa yiwuwar abin. Shi yasa Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim, sai yace kuma me wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ya tabbatarwa da kai dan adam mashi'a, kana da mashi'ar ka kai ma, bai kore maka mashi'a ba, bai kwace maka mashi'a ba, ya baka cikakken hankali, ya baka fahimta, ya aiko da annabawa da suka yi bayani da harshen da kake fahimta, sannan kuma ainihin ya saukar da littattafai wanda koda bayan annabawan za a ci gaba da karantawa, kaga ya yanke maka duk wani hanzari. To anan kuma sai ka zabi inda kake so, duk inda ka zaba, to kuma anan mashi'ar Ubangiji take gudana, shi kuma sai ya hore maka hanyar da zaka bi din, wacce ka zaba wa kanka. Saboda haka babu wani aiki da na bawa da yake fita daga mashi'ar Allah, amma wannan ba shi ke nuna Ubangiji ya tirsasa dan adam ba, ya takura masa, ya matsa masa, ya tankwala shi da karfi yayi laifi. Duk wanda zai yi wa Allah hujja da wannan, to ya so ya jingina wa Ubangiji zalunci ne. Wani ita ce aqidar jabariya, aqidar da ake kira ada jabariya, wanda za su duna cewa duk abinda kawai ka gani, kawai ka ɗauka Allah ne yake yi, wanda har wannan aqidar ta shiga cikin wasu gulatu sufiya, sufayen da suka yi zurfi har suka wuce iyaka cikin sha'anin tasawuf, har suke ganin cewa duk abinda kawai ka gani Allah ne yayi. Dayansu zai iya saban Allah iri da muzu, kuma ya mirtsike idansa ya ce abinda da ka gani kawai Allah ne yake, ka hakura, ba shi yake yi ba. Suna cewa wannan shine shuhudul haqiqa, wanda ya kai ga wannan mataki to ya hango haqiqa, ya zama dan haqiqa. Saboda haka shi yana ganin la fa'ila illallah, wato yana ganin ba mai aikatawa sai Allah. Saboda haka in ka ga yayi sallah to kawai Allah ne yayi, in ya ki ba Allah ne ya ki. Saboda haka ba lalle ne yayi abinda kai kake yi ba, kai watakila baka hango, baka kai inda ya kai ba, baka cimma inda ya cimma ba, don haka kai ka je kai tai, amma shi ya riga ya hango hakikar. To kaga wannan ita ce aqidar abinnan mushrikai na farko, wanda suke ganin abinda suke yi haka Allah ne, haka ya zaba musu, da ba dan ya zaba musu ba za su yi ba. To wannan hujja ce da kaddara, wanda ba daidai bane, aiki ne na mushrikai, amanta da al'amr wan nahi. Zamu ga shehunan farko hatta a cikin waɗanda suke shehunan tasawuf din, kamar yanzu Shehu Abdul Qadir Jilani, zamu ga a cikin maganganunsa yana jan hankalin mabiyansa akan kada su yadda su ce za su bar batun shari'a, batun al'amru wan nahi, su tsaya inda aka umarce su da abinda aka hana su, kada su ce kawai za su bi inda suka samu kansu. Wani yana daga cikin abinda ya yi ta faɗa a cikin littafin sa Futuhul Ghaib, wanda har Ibn Taymiyyah ya sharhin kalmomi da yawa daga cikin littafin. To amma da yake duk sanda ake kira akan abinda yake daidai, to za a samu mai riko da shi, za a samu kuma wanda zai bijire. Don haka hatta a cikin mu za ka ga akwai wanda suka rika yin irin, wato musamman lokacin siyasa, akwai wanda suka rika kawo qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. Suna kawo wannan ayar wato dan su nuna cewa su da Allah ya bawa su Allah yake su ka hakura. suna fassara mashi'a saboda bahaushe in yace sha'a sai yace yaso sai aka dauke ta ma'anar soyayya wato Allah yana son su kaga mashi'a a larabci ba tana nufin soyayya ba ma'anar mahabba take nufi ba tana nufin ganin dama kamar mu ce ya ga dama ba maganar yana so ko baya so tayi yana so tayi baya so mulki Allah yana ba ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa yana ba wa mutanen kirki kamar yanda ya ba wa annabi Dawud wa qatala Dawud jawluta wa atahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha kaga Allah ya ce wa atahu Allahu al-mulka annabi Dawud Allah ya bashi mulki yana san shi sannan kuma ya bashi wata kyauta da ya ga dama ya bashi ya ba wa ɗansa annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa ko orita Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa kamar yadda Allah yake cewa tabau ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ala mulki Sulaiman kaga Allah ya bashi mulki hakanan yana bada mulkin ga wanda baya so ga makiyinsa ma wanda yake kiyayya da shi yake gaba da shi ba shi ya ba Fir'auna mulki ba Fir'auna yake yana irka tinkaho yana cika baki da wannan a cikin Misrawa yana alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tusiru yayye kuwa wa nada Fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr ce ya mutane ba ni ke da mulkin Misra ba wa ya bashi mulkin Allah ne ya bashi ya bawa gawurtaccen arnan nan da ya ja da annabi Ibrahim game da sha'anin Ubangiji wanda yake ganin shi ma yana kashewa yana rayawa wato ya dauki sifar Allah ya jingina wa kansa alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi an atahu Allahu al-mulk kaga Allah ce dan Allah ya bashi mulki ashe kaga yana ba ma wanda yake so yana ba wa kuma wanda ba ya so ashe kaga wannan mashi'a da Allah yake magana a cikin waccan aya ba wai tana nufin mahabba ba saboda haka dan Ubangiji ya danka mutum mulki kada ya rika jin cewa shine zababbe a gurin Allah a zai iya zama zababban ne Allah ya zabe shi saboda yana son shi ya bashi ya ga zai adalci zai iya zama kuma aka san haka ya bawa annabawa ya bawa makiya annabawa saboda haka wannan mashi'a tu'til mulka man tasha'u mashi'a ce kauniya kadariya ba mashi'a ce shari'iyya ba diniya bace to rashin bai fayyace wannan shi yasa sai aka rika daukan ayar ana sa ta ba a mahallin ta ba wanda ya kamata a ce a malamai sun fadakar a lokacin dan a gane cewa ayar ba tana nufin haka ba ba wai tana nufin shi da aka ba wa mulkin Allah ba ya san shi ba kamar yadda muka fada zai iya zama haka zai iya zama ba haka ba amma dai ayar ba tana nufin cewa shine zababbe cikin mutane da Allah ta'ala ya fifita ba sannan duk mutumin da yake hujja da kaddara akan saban Allah shi karan kansa ya san ƙarya yake shi a karan kansa rashin hujja ce take sawa yana fadarta a matsayin hujja ko su da suke fadar wannan suna cewa law sha Allahu ma abanna min dunihi min shay ko su da suke fadar wannan sun san ƙarya suke suna fada ne da sunan izgili da sunan izgili suke fadarta ba wai suna fada bane har zuci sun sani ai wani gurin cewa suke Allah ne ya umarni ba wai bashi'a suke hujja da ita ba umarnin Allah suke hujja da ita wai za fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha a wani gurin umarni suke yin hujja da shi ba mashi'a ba ashe kaga da gangan suke abin suna sani suke yi to duk mutumin da zai yi hujja da kaddara akan abin da yake yi ba daidai ba to zaka samu da gangan yake shi a karan kansa ya san ƙarya yake a lokacin da zai yi ba zai yi daidai zai yi abin da ya dace baya cewa kaddara ce tutiya yake da aikin nashi yana jin cewa yayi wani abin a zo a gani yayi abin kirki amma in yayi ba daidai ba sai ya hujjar da kaddara na farko mu sani ita kaddara wani abu ne da ba wanda ya santa wato sirri ne na Ubangiji shi ya barwa kansa sani kai baka san me aka rubuta ka ba dan wuta ko dan aljanna amma mutun yace kai in Allah ya riga ya rubuta dan aljanna fa sai na shiga dan haka ku daina damuwa da abubuwan da kuke ga ina yi ya aka yi ya san cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna ne ai bai sani ba to ya zaka yi hujja da abin da baka sani ba ana hujja da abin da ba a sani ba Allah ya ce la takum ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da baka da ilimi akan sa to kaga mai hujja da kaddara hujja yake da wani abin da ba shi da ilimi akan sa bai san shi ba bai gan shi ba ba wanda aka buda wa lauhul mahfuz ya gano a ina yake sannan Allah ta'ala ya yanke hanzari tunda ya aikowa dan adam manzanni ya aiko masa ya saukar masa da littattafai aka yi masa bayani inda a ce kaddara ita ce hujja to sai ya zan aiko da annabawa da manzanni da kuma saukar da littattafai sai ya zama ba abin ne maran ma'ana ba shi da ma'ana tunda kawai inda aka kaddara maka kawai to meye na aiko da annabawa da manzanni kawai shikenan a kyale kowa da kaddararsa to ashe kaga hujja da kaddara kamar suka ne ga aiko da annabawa suka ne ga saukar da littattafai tunda kana ganin cewa ba su da amfani kawai a kyale ka inda Allah duk yayi da kai nan zaka yi to saukar da littattafai da annabawa da aiko da manzanni da annabawa da annabawa da Allah yayi da saukar da littattafai dan ya yanke hanzari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi wanda yana cikin sahihaini hadisin Al-Mughira ibn Shu'bah yana cewa la ahada ahabbu ilayhi al-uzr min Allah la ahada ahabbu ilayhi al-uzr min Allah min ajli dhalika arsala ko ba'atha rusul mubashirin wa munzirin babu mutumin da yake san yanke hanzari kamar ubangiji yana san yanke wa bawansa hanzari dan haka ne ma ya aiko da annabawa da manzanni dan su yi bishara su yi gargadi rusul mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul manzanni sun zo su yi gargadi su yi bishara su yi gargadi dan kada ya zama mutane suna da hujjar da za su yi wa Allah bayan ya aiko da manzanninsa saboda haka ubangiji ya yanke wa dan adam hanzari da wannan sannan wanda yake hujja da kaddara zaka samu shi in an masa hujja da kaddara ba zai yadda ba da wani zai tsinke shi da mari ya ce kai ya kamare ni ya ce kai haba kaddara ce kai baka imani da kaddara ba ai ba zai yadda ba kawai ya ce kaddara ce ko ya cinye kudinsa kawai ya bashi amana ya cinye kudin ya je neman kudinsa ya ce kai ina a kaddara ta cinye kudin nan sai ka wallahi ba zai yadda ba to kaga abinda kai baka yadda cewa ai maka hujja da shi ba dan me zaka yi wani hujja da shi dan me zaka yi wa Allah hujja da shi kai a karan kan ga kasar cewa akwai wani abu na irada da ikhtiyar zabi da Allah ya ba mutum zai iya daidai zai iya ba daidai ba to saga wannan yake nuna cewa shi kansa mai hujja da kaddara shi ma ya san ƙarya yake yayin da zai hujja da kaddara kuma ita aljanna ai kamar yadda muka faɗa tana da sabab kamar da annabi yake cewa amma man kana min ahli sa'ada fa sayyassiruhu Allah li amali ahli sa'ada fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayyassiruhu lil yusra saboda haka wanda yake dan aljanna Allah ta'ala zai hore masa aikin yan aljanna din saboda haka ubangiji ya sanya sababin shiga aljanna sabab ya zama ayyuka aiki ne sannan a rayuwarka ta yau da gobe kai a karan kanka ka san da haka cewa abubuwa haka kawai mutum ya zauna kawai ya jira kaddara ba za su yi ba mutumin da yake so ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama wani shehun malami ko makarancin alkur'ani ko masanin hadisi zai yi kawai ya zauna gida ya ce kawai in Allah ya kaddara in zama pilot sai in zama ko in zama injiniya ko likita ai tashi zai yi tukuru ba dare ba rana ana ganin shi yana neman ilimin wannan abun tare da kokari da kwazo da hazaka ba zai hujja da kaddara ba anan ya zauna ya ce kawai ai komai an kaddara inda Allah ya kaddara ni shehu malami ne ko ban je makaranta ba sai na ilimin kaga duk mutumin da aka same shi da wannan sai dai a kai shi gidan mahukata ce kai wannan kwakwalwarsa wato kansa ya notinsa ya kwanci kullun zai fita kasuwa neman abinci zai tafi neman arziki ba zai hujja da kaddara anan ba ce a to shikenan ai tunda an kaddara komai bari in kwanciya ta a gida arzikin ya zo ya same ni hannan gida ai raban kwado ke ba hawa sama kana yakan hau sama in bai zama rabansa ba saboda haka ba zai yi hujja da kaddara ba anan dole zai tashi ya je ya nema ashe kaga akwai wani abu da dan adam zai yi da karan kansa shi tukunna sai kuma ubangiji ya tallafa masa ya agaza masa ya saukaka masa hanyar ya fahimce ta kamar yadda kawai mutum ba zai zauna ba ya ce in Allah ya kaddara koshi san koshi ba zai nemi abinci ba ba zai dafa ba ba zai je ya neme shi ba ba haka kawai ya ce in Allah ya kawo koshi kawai zan ji na koshi ai komai Allah ya riga ya rubuta ya kaddara kaga dai mai hankali ba zai yi wannan ba to ashe alama ce da take nuna cewa shi kansa dan adam bi fitratihi da fitrarsa da Allah ta'ala ya yi shi ya san cewa ubangiji ta'ala ya bashi wani hamishi na hurriya wata dama ta shi ma ya yi katabus sai ubangiji ta'ala ya dora shi kan hanya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suka yi fafutuka saboda mu to mu kuma zamu nuna musu hanyar tamu haka ake so don haka wannan abu da suke yi rushe annabci ne gaba daya kuma rashin izina ne da waɗanda suka gabace su sai yasa Allah ya ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka yi wajen sabawa Allah da keta dokokinsa kuma Allah ya halaka su dan menene ba su dauki wa'azi daga wannan ba fa hal 'ala ar-rusul illa al-balagul mubin ba komai yake kan manzanni ba face isarwa mabayyaniya wato Allah ya aiko manzanni da a ce kaddara ce kawai take gudanar da rayuwar dan adam babu fafutuka da fadi tashi da kazar-kazar ta bangaren sa to da Allah ba zai aiko ma da manzanni ba shikenan sai a bar kowa kawai kaddara ta gudanar da shi ba tare da abin nan ba abinda muka yi imani da shi mu ahlus sunna shine cewa duk abinda muke yi akwai mashi'ar ubangiji a ciki babu wani abu da yake fitar da karkashin mashi'ar Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna sabanin aqidar qadariyya mu'tazila waɗanda su kuma suke jingina kaddara zuwa gare su zuwa ga kansu cewa su ne suke halittar ayyukansu kamar da muka yi bayani a baya wani ya rubuto yana tambaya wallahu abin nan da Allah ta'ala kitab al-khayl wal-bighal wal-hamir tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar abinda ba ku sani ba yace na ce babur da abin da duk Allah ne ya yi su da mota da jirgin sama duk Allah ne ya yi su to wannan aqida ahlus sunna ce kwarai kuwa ita ce aqida alqur'ani ma gashi nan wa yakhluqu ma la ta'lamun duk abin da kuke yi Allah ne ya halicci abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da duk aikin da kuke yi sauraka mai kira da kira sa Allah ne ya yi su kafinta da kafintancinsa da katakawansa da hadadansa duk Allah ne ya yi su injiniya da injiniyansa Allah ne ya yi su likita da likitancinsa duk Allah ne ya yi su sauraka duk wani abin da kake da kai da aikin naka duk halittar Allah ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna shi yasa imamu al-bukhari ya rubuta littafinsa khalqu af'alil ibad juz'u khalqi af'alil ibad a ciki yana raddi ga qadariyya waɗanda suke ganin bawa shi yake halittar aikin kansa ci a komai da ka gani na ayyukan bayi Allah ne yake halittar su amma ya bawa dan adam kuma wata dama shine in duk inda ya sa gaba sai ubangiji ya hore masa hanyar Allah ba ya zalintar kowa to shine Allah ta'ala ya ci gaba da rushe wannan aqidan ta cewa da Allah ya ga dama da basu yi shirka ba yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu taghut fa minhum man hada allahu wa minhum man haqqat alayhi dhalalah فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما حقيقة من أيكا مكوة الأمة دون منزو أن اعبد الله واجتنب الطاغوت ينا تشيو هذا سوك بوتا والله كني سنشتك وانا أبن دعك بوتا والله فمنهم من هدى الله دقا تشكينسو أكوي واندا الله يشير ومنهم من حقت عليه الضلالة دقا تشكينسو أكوي واندا بتا تشنشنت أكنسا فسيروا في الأرض جون هكا كويتا فيها أتشكين قسا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كويدوبا كغيا كرشن الأمر ما سكالي تاوايا زما. Wannan ƙarin bayani ne game da waccan fadar Allah da yake cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim, waɗanda Allah ta'ala ya halitta gabanin su, al'ummomin da suka shude gabanin su, dukkanin su Allah ta'ala bai gushe yana aika musu da manzanni ba. Dukkanin su tun daga kan Nuhu alaihi salam, wanda shine farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a doran ƙasa, shine awwalur rusuli, farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a gabanin sa akwai annaba amma ba manzanni ba, kamar annabi Idris, kamar annabi Shit da ake fada, duk wadannan ana cewa sun kasance gabanin annabi Nuh alaihi salam. Amma annabi Nuh kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari da Abu Sa'id al-Khudri a hadithin ash-shafa'atul uzma, lokacin da halittu gaba ɗaya za su je gurinsa suna neman ya sa baki a yi musu hisabi, suna neman shafa'a a gurinsa cikin kirarin da za su kai masa cewa anta awwalur rusulillah, kai ne farkon manzannin Allah. Don haka ya tabbata cewa shi ne farkon manzo da Allah ta'ala ya turo a doron ƙasa. To tun daga kansa Allah ya riƙa turo manzanni ɗaya bayan ɗaya, duk lokacin da hasken nubuwa ko hasken risala ya dishashi, sai Allah ya turo wani annabi domin ya raya wannan hasken har zuwa kan annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala ya bashi khatmun nubuwa. Aka rufe annabci da kansa, shine annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama, wanda awarsa ta game duniya gaba ɗaya, gabas da yamma, kudu da arewa, mutum da aljan duka suka shiga ƙarƙashin tutar da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ubangiji ya aiko da annabawa duka da tauhidi da abautawa Allah shi kadai, kada a hada shi, kada a hada kowa da shi. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تي باب وانا منزود دا مكا أيكو غبانين كفاتي مما سواهي دا تي واباب وانا أبن بوتا دا غسكيا سيني دان هكا كبوتا مو دا هكا نيف أشكين وانا آية. الله تعالى تي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. حقيقة من أيكا وقوة الأمة دا وانا منزود abinda yake ce mata ku bauta wa Allah, ku nisanci duk wani abinda ake bauta ba Allah ba. At-tagut an fassara shi da abubuwa daban-daban, an fassara shi da shedan, an fassara shi da boka, an fassara shi da mai sihiri, an fassara shi da gunki, amma duk wannan tafsiri ne bi ba'di afradihi, wato waɗannan duk suna ƙarƙashin abinda zaka kirawo, wato zaka kirawo tagut abin bauta daga ba. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin, bayan ya kawo duk irin maganganun da aka faɗa wajen fassara kalmar tagut, yace as-sawabu, abinda yake daidai wajen ma'anar tagut shine dukkan wanda ya ƙetare iyaka, man tsaga wa tajawaza haddahu, wanda ya ƙetare iyakarsa da Allah ta'ala ya ajiye shi a kanta har aka bauta masa, hatta ubida imma bi qahrin minhu wa imma bi ta'ati, ko dai ya tilasta ma mai bauta masa, bi tahri man abadahu, ta hanyar ya tilasta wa mai bauta masa, ya bauta masa tilas, ko kuma ta hanyar shi mai bauta ba ya zabi bauta masa dai ta yana so, ba bisa tilas ba. Yace sawa'un kana al-ma'budu shaytanan aw insanan aw jinnan, sawa'un abinda za a bauta wa din mutum ne ko shaytan ne ko aljanni ko gunki ne ko ma menene, matukar dai aka bauta masa batukar ya wuce iyakar da Allah ta'ala ya aji masa. Ai daga nan kalmar tagut din ta fada, ai daga tagani, inna lamma tagal ma'u hamallakum fil jariya, daga ai tajawaza haddahu, ya wuce iyakarsa har ya kai ga da'awar, shi ma yana da wani haƙƙi na Allah, shi ma za a iya bautar sa, shi ma zai iya daukar wata sifa ta Ubangiji ya makalawa kansa. To wannan ya wuce duk inda ake zato, ya wuce dukkan hudud da Ubangiji ta Allah ya shata masa. To wannan shi ake cewa tagut. Don haka duk wani wanda aka bauta masa tare da yardarsa da amincewarsa da sansa da kaunarsa, to wannan ya zama tagut, in dai da yardarsa. Don a fitar da waɗanda aka bauta musu ba bisa yardarsu ba, kamar mala'iku da aka riƙa bautarsu ba bisa yardarsu ba, kamar annabi Isa alaihi salam ko annabi Uzair, waɗanda aka riƙa bauta musu ba bisa yardarsu ba, kamar salihan bayi waɗanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa a mutanen annabi Nuh sun riƙi gumakansu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waɗannan dukkanin su kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce, kaga asalin su salihai ne. Allat din nan da aka ba lata, Allat din nan mutumin kirki ne, wani salihin mutum ne wanda yana ciyar da alhazai lokacin da suka zo hajji, bayan ya mutu sai ake ganin me zai hana a ayi gunkin sa. To ire-iren waɗannan salihai ko wasu waliyai na Allah da ya tabbata waliyai ne na Allah, amma kuma mutanen su suna musu wani abin da yake na bauta, ko wasu aljanu waɗanda ba su amince ba a bauta musu amma ana bauta musu, duk dai wani wanda aka bautawa ba Allah ba bisa kuma yardarsa ba, to ba zai shiga cikin wannan ba. Allah ta'ala yana ce mana, wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لوكتن دا زي تارا سوغا باتا دا سودا أبو وان دا سوغا بوتا النبا وادا وايدا 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 دك الله تارا سو سي الله يتشو ملائكو أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وأنن دا منكو سكي بوتا وا دان أكفا مسهجا غا وان دا سوغا بوتا غا ما سوغا بوتا غا وان دا أكا بوتا وا a haula iyakun kanu ya abudu ku kadai da waɗannan suke bautawa. Allah subhanaka anta waliyuna min duni, sarki ya tabbata gare ka, ai kai ne majukucin mu ba su ba, ya za a yi mu yadda a bauta mana bayan kai ne ka cancanci a bauta maka. Bal kanu ya abudu na jinna, aljanu ne suke bautawa, don haka yawancin su sun imani ne da aljanu, saboda can a hada su da waɗanda suke bautawa. Allah ce, to innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, da ku da waɗanda kuke bautawa din suka amince, to duk a je a sa su a wuta. A lokacin da wannan aya ta sauka, kafirai suka ce, to kai ka ce annabi Isa alayhis salam annabin Allah ne, kuma yanzu ka ce duk wanda aka bautawa ba Allah ba za a tafi wuta, yake na annabi Isa yake na yana wuta? Sai Allah ta'ala ya saukar da, innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashdad anfusuhum khalidun. Ubangiji ya ce, innal ladina sabaqat lahum minnal husna, waɗanda su kyakkyawar kalma ta riga ta gabata gare mu a haƙƙinsu su ne annabawa da mutanen kirki, ula'ika anha mub'adun, su wannan ba za su ga wuta ba, ko hucinta ba za su ji ba. Don haka dukkan wani abin da aka bauta masa, aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi, ya amince ya yadda, ko shi ya kira kansa ya bawa kansa haƙƙin Allah, to wannan yana cikin ma'anar tagut. To Allah ya ce, dukkan abin annabawa sun zo domin su kira zuwa a bauta wa Allah shi kadai, a nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba, sawa'un mutum ne, sawa'un aljanni, sawa'un mala'ika ne, sawa'un annabi ne, sawa'un kabari ne, sawa'un wata aqida ce, ko ma menene, indai har za a bashi a matsayin azza, dauke shi a matsayin Allah, ko a bashi haƙƙin Allah, to wannan annabawa gaba ɗaya sun zo su yaƙi wannan, su ga sun raba mutane da wannan ita ce ma'anar kalmar la ilaha illallah, an'budullaha wajtanibu at-taghut. I'budullah shine illallah din da muke faɗa, wajtanibu at-taghut shine la ilaha din, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa man yu'min wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Man yakfur bit-taghut, wanda ya kafircewa dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba, wanda wannan shine ma'anar la ilaha din, wa yu'min billah, yayi imani da Allah, wanda shine ma'anar illallah din, to wannan shi ya riƙe igiyar da take mai ƙarfi, lamfi sama laha wadda ba za ta tsaye ba. Saboda haka Allah ta'ala ya ce, haka muka aiko da kowane kowace al'umma haka muka aiko mata da manzo abinda kuma ya rika gaya musu kenan lokaci yayi dole mu tsaya anan sai gobe insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka yi fada dai Allah ya ba mu lada abinda muka fada na kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida law shopping complex daura daren da ba nauti kasuwar runti bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 0800 603 0225 ga namban a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi